Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake kuma su a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen Hausa Masu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sura ce daga birnin Washington DC tare da Safina ta tada su dange. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji bashin miliyoyin kuɗin da Najeriya ke bin manyan kamfanoni.
To manyan su dai daga ainihin matatan mai ne kuma za su kai kimanin dala biliyan 21.
Daga nan kuma za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyin ku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙurya. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za mu kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Akalla mutane 8 aka kashe a cikin wasu harbe-harbe da aka yi a safiyar Juma'ar yau a makarantar secondary ta Santa Fe a jihar Texas ta nan Amurka. A cewar Ed Gonzalez, babban sufetan 'yan sandan karamar hukumar Harris da ke makwabtaka da garin, mutane 8-10 ne suka rasa rayukansu, yawancin su dalibai 'yan makaranta. A cewar Gonzalez, lokacin da yake magana da manema labarai a kusa da makarantar, inda ya kara da cewa yanzu haka wanda ake zargi da yin harbin yana hannun 'yan sanda, kuma an yi imanin cewa shi ma dalibi ne. Haka kuma an kara kama wani mutum na biyu da ake zata yana da hannu cikin harbin, wanda kuma shi ma dalibi ne a makarantar. A cewar Gonzalez, mahukunta ba su bayyana sunayen waɗanda aka kama ba ko dalilin da yasa suka kai farmaki a makarantar. A wani bayani da ta bayar a yau Juma'a, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce nazarinta akan kasadar da al'ummar kasar ke fuskanta daga cutar Ebola da ta bulla a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya wajabta mata ɗaukaka mizanin munin al'amarin daga mai tsanani ta cira shi zuwa mai tsanani matuƙa. An ɗauki matakin sabunta ƙididdigar ne bayan da aka samu tabbacin sake bullowar cutar a asibitoci 3 a Bandaga, wani gari mai kimanin mutane fiye da miliyan 1 a lardin Ecuador dake arewa maso yammacin kasar. An tabbatar da kamuwar mutum 44 da suka hada da waɗanda ake zaton sun kamu da cutar tun da aka samu bulluwar cutar satin da ya wuce, wanda ya hada da mutane 23 da suka mutu. Mafi munin bullowar cutar Ebola dai ya afku ne a shekarar 2014, inda mutane fiye da 11,000 suka rasa rayukansu a ƙasashen Guinea, Liberia da Saliyo, dukkan su a Afirka ta Yamma. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da ƙasar Isra'ila akan yadda take take haƙƙoƙin Falasɗinawa. A wani nazama na musamman da Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a ranar Juma'a domin tattauna ƙara lalacewar halin da ake ciki a yankunan da Falasɗinawan suke, Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ce daga rayuwarsu har mutuwarsu, mutane miliyan 1.90 a Gaza suna zaune ne a cikin mawuyacin hali a wasu unguwanni masu fama da masifar gubar talauci. Zaman na musamman zai iya janyo a kafa wata hukumar bincike akan tashin hankalin da ke faruwa akan iyakar Gaza a wannan satin, wanda mutane 60 suka mutu sannan 2,700 suka raunata. A cikin waɗanda suka mutu akwai mata da ƙananan yara, waɗanda suka hada da yarinya 'yar wata 8. Jakadar Isra'ila a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce binciken tashin hankalin Gazan ba zai canza abubuwan da ke faruwa ba ko kaɗan. Tashin hankalin da ya samo asali ne a sanadin ofishin jakadan Amurka da aka yi ne a birnin Kudus. Babbar ranar da ake jira ta kusan isowa ga yariman Birtaniya Harry da amaryarsa Meghan Markle, inda ake sa ran za su yi aure gobe Asabar a fadar sarauniya ta Windsor da ke wajen garin London. A yau Juma'a, fadar Kensington ta bayyana cewa yarima Charles, mahaifin ango yarima Harry, shi ne zai kai ta wajen da za a daura auren. Ita dai Meghan, wacce tsohuwar 'yan wasan sinima ce kuma 'yan ƙasar Amurka, ta tabbatar a cikin satin nan cewa mahaifinta ba zai halarci auren ba saboda lalurar rashin lafiya. Bayan hasashen zai halarta ko ba zai halarta ba, kafafen yada labarai sun bayyana cewa Thomas McCall, mahaifin amaryar wanda yake zaune a Mexico, an mishi aiki a zuciya a ranar Laraba. Ana tsammanin dubatan mutane a wajen dauran auren, yayin da masu musu murna za su zo su samu ganin amarya da ango. Safinatu ta da sodangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To manyan kafanoni a Najeriya musamman na mai sarrike kudaden da ya kamata a ce sun biya gwamnati. Wakilin muryar Amurka Abuja Umar Faruk Musa ya aika mana da ƙarin bayani.
Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Professor Yemi Osinbajo ta yi wani babban taron ta a Abuja inda ta bankaɗo wata badaƙalar da ta ce akwai kamfanoni aƙalla guda 17 na gwamnatin tarayyar Najeriya da ba su tura kuɗaɗe na shekara-shekara da ake bai wa gwamnatin tarayyar Najeriya ba da kuɗaɗen yawansu ya zarce hankali. Alal misali akwai dolar Amurka miliyan 21,000 da kuma kuɗin naira miliyan 526,000 wanda kamfanoni da hukumomin gwamnati tsakanin shekara ta 2010 da 2015 ba a turo wa asusun gwamnatin tarayyar Najeriya domin kananan hukumomi da jihohi su samu nasu kason ba. Kamar yadda gwamnan jihar Zamfara daya da cikin gwamnonin da suka halarci wannan zama yake bayyana mana a filin da muka yi da shi bayan da aka fito taron.
Muna kyautar da su a wata mai zuwa za a fara yin aiki da wannan rahoto, amma an karasawa a zakulutun aika-aikace aka yi sosai suke da hannu a cikin wannan aika-aikar, saboda haka kwamitin majalisa na mai kula da shakkar fuskar shari'a zai yi wannan aikin, kuma duk wanda aka gano hannun shi za a gabatar da shi ga babban wato mai kula da sha'anin shari'a na ƙasa shine Attorney General domin gabatar da shi. To manyan su dai daga ainihin matatan mai ne kuma za su kai kimanin dala biliyan 21 wanda wanda ke abun suna ganin cewa suna idawa da wasu kuɗaɗe waɗanda ba su samu matsala ba, wasu kuma ana ganin sai an bi hanyar kare jini birjini kafin ta dawo, amma dai ana aiki kuma Allah ya so ya yi wata mai zuwa duk abin da aka ƙarshe za mu ƙarasa da ku.
Gwamnan jihar Zamfara kenan Abdulaziz Yari daya da cikin gwamnonin da suka halarci taron majalisar tattalin arziki ta Najeriya a Abuja. To amma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki mai fashin baki wato Shu'aibu Idris ya bayyana min a Freda ne da shi cewa lalle akwai babbar badaƙalar da ke tattare da irin wannan tsarin, kuma gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi su ne gaba-gaba a gurin cutuwa.
Cikin waɗannan hukumomi 17 da su majalisar tattalin arziki ta ƙasa ta fitar da sunayensu, akwai hukumomin da aka ba su dama su karɓi kuɗi su kashe wasu daga cikin kuɗin, amma abin da yake faruwa jihohi ne da ƙananan hukumomi aka cuta ba wai gwamnatin tarayya ba. Wasu daga cikin kuɗaɗen nan ta yiwu an karɓi kuɗin kuma gwamnatin tarayya ta san an karɓa kuma ta yi wani abu da su, amma ba a maida kuɗin nan ba a kai shi wato asusun gwamnatin kasar gaba ɗaya ba, wato ƙananan hukumomi da jihohi su samu nasu kaso. Ya kamata mu fahimci cewa ba lalle bane wasu daga cikin kuɗin nan wai an sace su, a'a gwamnatin tarayya ne ta sama da faɗi da wasu daga cikin kuɗin ba tare da ta ba sauran masu haƙƙi a cikin wannan dukiyan ba.
Don haka yanzu akwai da za a yi kenan kuɗaɗen nan su dawo tun da an san watakila inda wasu daga cikin kuɗaɗen suke shiga kamar hannun gwamnatin tarayya kenan?
Kwarai kuwa, ai wasu daga cikin kuɗaɗen gwamnatin tarayya ta karɓa ta kashe saboda haka ita ce za ta yi amai ko tumbuɗin waɗannan kuɗaɗen don ta maida ma gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi, amma ba za a rasa kuma wasu cikin kuɗaɗen da aka karɓa ba a manyan da suka tafiyar da waɗannan hukumomi sun yi sama da faɗi da kuɗin.
Malam Shu'aibu Idris kenan, wani masanin sha'anin tattalin arziki a Najeriya, a tattauna da na yi da shi a Abuja. A jerin kamfanoni na gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma hukumomi masu hannu a sha'anin tattalin arziki da ake zargi cewa suna da hannu a wannan badaƙalar, har da hukumar kwastam ta ƙasa da hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa da hukumar kamfanin gudanar da mai na NNPC da kuma hukumar da ke kula da tattara haraji ta ƙasa da kuma hukumar da ke kula da sufurin ruwa da kuma sama na tarayyar Najeriya. Yanzu an sa ido a gani a watan gobe irin matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ɗauka domin tabbatar da cewa an dawo da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da jihohi da ƙananan hukumomi suka yi kokawa cewa ba a turo musu ba. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa kafin mu bude laifin wayar mu a shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Assalamu alaikum, gashi mun samu kira daga Taraba. Wa ke magana daga Taraba?
Muhammadu Nasiru Garkuwa daga gindin Dorowa a karamar hukumar Okari a jihar Taraba.
To Malam Muhammadu, me ke tafa da kai?
To ni a ra'ayina gaskiya abubuwan da su ƴan majalisu suke son su doka kan Buhari gaskiya bai kamata ba.
Me kenan?
Kamar inda suke su kokarin su ga su ne su inganta kansu an so batun talakawa.
To muna jin ka.
Mu muna son ya sai da kafan shi daram ya sani talakawa yake mulka ba waɗansu mutane na daban bane.
To mun gode ƙwarai. Ga kuma kira shigo mana daga jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba, me ke tafa da kai?
Ra'ayina na yau ina kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnatin jihar Bauchi da Allah su taimaka su yi mana wani hanya da ya tashi daga garin Katin Liman ya shiga garin Lamba ya wuce garin Nasarawa. A wannan hanya yana da mutukar kokari a wajen al'ummar karamar hukumar Ganjiwa saboda tunjin manoma da kuma ƴan kasuwa da ma'aikatan gwamnati. Ina fata za ku tashi lafiya. Mai magana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Mallam Ayuba da bayyana ra'ayi. Ga kuma kira shigo mana daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, barka da yamma.
Yauwa, barka ka dai.
To madalla jafi, sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Gasa
a Nigeria. Ina jin ka Mursala, me ke tafa da kai a yau?
To madalla, abin da ke tafe da ni shine cewa muna ƙara ba wa su jami'an tsaro namu na nan gida musamman sojoji da aka ce an tura su dajin birnin gwarin nan ko hanyar. Ya kamata shawarar da zamu ba su ake sun kafa ake checkpoint a tsakanin duk checkpoint da wani checkpoint tsawon rabin kilomita. Wa'innan sojoji suna hango wa'incan suna hango wa'incan, to kaga ba inda za a ke faruwa na tsakankani da ba za su sani ba. Kuma muna kira a ce ya kamata a ce ta majalisar ɗinkin duniya abubuwan da ke faruwa a jirin Gaza nan a ce sun yi kokari sun daƙile wa'innan matsaloli don a samu zaman lafiya a yankin. Da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode ƙwarai mun tsara da bayyana ra'ayinka. Bari mu koma jihar Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, mai magana Salisu Lagaidan mai biredi daga cikin garin Jamhuriyar jihar Bauchi.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayina zan kira ga iyayena da kakannina malamai a wannan wata, mu ci gaba da roƙon Allah, Allah ya karɓa mana abubuwan da ake nema a yi mana na karfa-karfa a masallaci mai daraja na uku a cikin duniyan nan dangane da mai da Calcutta da aka yi Kudus da aka yi. Muna fatan a cikin wannan wata ne alfarma malamai iyayena da kakannina za mu ci gaba da yi addu'a wannan masallaci mai daraja ta uku a cikin duniya. Allah ya ba mu mafita, Allah ya ba mu dacewa daga Salisu Magadan mai Bredi jama'ar jihar Bauchi.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu koma kuma jihar Bauchi. Hello. To bari mu koma jihar Gombe. Hello. To kamar kiran Gomban ya katse, bari mu koma Kaduna garin gwamna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana ya wuce ran madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka, me ke tafi da kai a yau?
Wato abin da yake tafi da ni yau game da dan chatan baki ne da aka dan tayi kwanaki tsakanin shugaban yan sanda da majalisar dattijai. Kuma shugaban yan sanda gaskiya ka burge mu kwarai da gaske.
To
abin da ya kasance da asa siyasa. To dan Allah dan Annabi ku ci gaba da rike ainihin wannan sunan naku na cewa babu wani bukar doka, duk wanda ya taka doka a mai hukunci daidai dokan da ya taka. Na gode, Allah ya sa tashi lafiya.
To mun gode mu ma, bari kuma mu tsallaka jihar Nasarawa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Salam, mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari Herkuta na jihar Nasarawa.
To muna jin ka.
A gaskiya ina yi wa dukkanin musulmai na duniya fadan alheri, musamman a cikin wannan watan da muka shiga na Ramadan. Sannan kuma shugaba Muhammadu Buhari yana da kyau kwarai da gaske mu sashi a cikin addu'o'i da kuma zaman lafiyar Najeriya. Don kuwa shugaba Muhammadu Buhari yana da kyakkyawan niyya ga 'yan Najeriya, musamman ga shi yadda ya fara fitowa a yayin tafsiri da ake gudanarwa na wannan azumi. Muna mishi fatan alheri kuma muna tare da shi 100%. Na gode, ku tashi lafiya.
To mu ma mun gode. Bari mu koma jihar Niger. Assalamu alaikum.
Kuna mu alaikum assalam. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin Mai Gode Akinba.
To Ibrahim mai wankin hula, muna sauraron ka.
To ni ra'ayina a yau game da ainihin abin da ke faruwa da sace-sacen jama'a a Najeriya. To gaskiya al'amari dole ne a samu haka, saboda bai yiwuwa a ce dukiyar ƙasa gaba ɗaya ta koma hannun 'yan tsaron mutane. Babu wani wanda za ka gani a tallaka ko wani mai ɗan dama da mai jin daɗi sai 'yan tsaron mutane. Dole ne a samu haka, saboda kin ga kamfanoninmu gaba ɗaya a Najeriya sun rushe, babu kamfani, babu ma'aikatan gwamnati isassu ɓangaren sojoji da 'yan sanda da kwastam. Dole ne a ba ɗauki yaran talakawa ga aiki ba, dole ne a riƙa samun haka ba. Saboda haka manyan mu na Najeriya idan ba su dawo sun gyara ba, wannan abin da kake gani fa, to hatta su ba za a bar su ba. Ya ra'ayi na kenan.
To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi, bari mu koma jihar Kwara. Assalamu alaikum.
Ana alaikum assalamu wa rahmatullah. Mai magana Bello Alhaji Garba ina Sokoton Najeriya, mai bula kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To muna sauraron ka. Kira
musamman ma ga musulmin duniya. Idan ya kamata mu dage da yin addu'o'i da ya karanta Alkur'ani da kuma natin tuli da yin sadakoki da taimakama masu karamin hannu domin su samu ci gaba da ibada su kowane ya kamata. Haka kuma ina jawo kan hankali ɗan sarsuwa 'yan uwana da mu taimaka mu sassauta faraki. Haka kuma ina kira musamman ma ga malamai masu gabatar da tamthili, ya kamata ga Allah aiki tsakanin da Allah gada a ɗora habaiki ko kuma soke-soke. Kuma ina kira gare su da tsaya ga masaba guda don gudun rarraba kawuna. Haka kuma Allah ya ba mu lahiya da zama lafiya da kwanciyar hankali da wadatar gaske. Na gode.
Amin. To mun gode mu ma.
Naija ne na ce muku.
To muna jin ka.
Kuna magana da injiniya Lawal mai unguwa ɗan kolon Maburya. Injiniya Lawal ɗan kolon.
To injiniya Lawal daga Naija muke, tafi da kai.
A hakikanin gaskiya bisa ga taimakon yadda wannan maudiji naku na taimaka ma talakawa ko ba gaskiya ba. To abu ne wanda yake ya shafi duka, har da gwamnatoci ma da wani duk wani mai ɗan ƙarfi wanda yake ya san ya fi wani ƙarfi, ko da makocin shi ne. Abin da ya san ya fi ƙarfi sai ya tallafa wa makocin shi ko ba gaskiya ba. Ba wai lallai a ce ko wanda a'a kai karan kanka ai jabi ka san ka fi wani ƙarfi ko ba gaskiya ba da gani. To abin nan da ka san ka ɗan yi ƙarfi sai ka tallafa mu na kusa gare ka, shi ma yana da wannan ya ɗara ƙarfi cikin nashi, shi ma sai ya tallafa mu wannan. Haka lamarin zaman duniya shi ke yi. Suna magana da injiniya Lamai Unguwa ɗan kolma bire. Na gode.
To mun gode kwarai injiniya. Bari mu koma jihar Kaduna. Wake magana daga Kaduna?
Abdullahi Umar.
To muna sauraron ka.
daga samu naka karamin hukumar dore
amma ka ba sai ka rage muryar rediyon ka saboda tana shigowa nan
okay kula ji yanzu
eh muna jin ka
a magana zai ta kan yanayin da yake abubuwan da suke faruwa dangane da birnin gwari da waje zanzan faradin nan wato gaskiya abin yana ƙara ta'azzara dan
muna jin ka to karmar wannan line nashi ya yanke bari mu komu duk da haka dai muna jihar Kaduna bari mu
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wake magana da Kaduna wa alaikum assalam
Hudu ne
to muna jin ka mallam Hudu me ke tafa da kai
Hudu ne daga nan dangu ga kana fara jama'a
to muna jin ka
wato ko kira muke da gwamnatin jihar Kaduna
muna
da muna da matsalar hanya ne daga dangoma zuwa gudugudu muke son dan Allah gwamna ya bide mu ya taimaka mana
to
yawa da Allah idan ma wannan ubasani ya ji wannan kira na da Allah ya mai magana
to
domin mun sai hakuri
to shikenan mun gode Allah ya sa kuma wanda kai da mun su sun ji kuma za su dauki mataki akan haka Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu annan yana cewa karfe 4:21 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Aikin filayen kwallon kafa wanda kasar jamhuriyar Kamaru suke gudanarwa a yanzu haka a kokarin su na karban gasancin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka a shekaran baɗi hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF sun yaba wa kasar Kamaru wajen hobasan da suke yi musamman na kammala ayyukan Alhaji Hassan ya daga cikin masu kula da ayyukan filayen kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar Kamaru
Kamaru za ta kai labari saboda akwai abubuwa da yawa da muka gani ana ci gaba da aiki na tafiya sosai akwai kayan aikin da suka zo kwanan nan yau sati biyu kenan aka yi blockade din power aka kawo manyan kamion guda 50 aka kawo aka saka gindin jirgi ana ta fitar da kaya bayan sati biyu kuma kayan za su sake zuwa wanda za su sake fitowa domin aiki yana tafiya sosai kuma maganan samun saban da aka samu da Maroc wannan magana ta riga ta wuce domin Maroc sun riga sun bawa Kamaru suka ce ba za su samu matsala da Kamaru ba wanda zai hada su da Kamaru su sun riga sun barwa Kamaru domin kuskucin maganan da ake yi Kamaru ba za ta yi ba Kamaru ba za ta kai ba suka ce su magana yanzu sun barwa Kamaru kuma FIFA yau nan a yau sun zo sun nuna kat suka ce yanzu Kamaru landing mean disaster Kamaru za ta yi gaje din kudi nation ba wata matsala an ci maguri aiki na tafiya sosai da na gurin antarma da na gurin shi babban na kallon kafan duk ana aiki na tafiya domin ainihin karfin aikin ba yanzu an gama shi yanzu kayan da ake kawa na montage ne kawai domin muna tafiya muna ganin aiki ba magana mene muke yi haka na iska ba insha Allah Kamaru kafin da lokacin da aka ba za a gama shi insha Allah aiki na tafiya ba a so a rika nunawa ne koyaushe shi sa mutane suke gani kaman ba aiki kuma ana aiki sosai domin muna yawo muna gani
Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan wata ne Isra'ila ta yi bikin cika shekaru 70 da samun yancin kanta. A jawabin da ya gabatar a wajen shagalin da aka yi kan hakan, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce, Mun tare ne a nan domin yin murnar zagayowar wannan rana mai dimbin tarihi, ranar da Yahudawa suka kawo ƙarshen gudun hijira, mafi tsawo da duk wata al'umma ta taɓa yi a tarihi, kuma a ko'ina a duniya. Kuma suka zo suka sake inganta makomarsu da sake girka ƙasarsu ta Yahudawa. Amurka, in ji mataimakin shugaban ƙasa Pence, ta yi alfaharin kasancewa ƙasa ta farko a duniya da ta fara amincewa da zaman Isra'ila a matsayin ƙasa mai zaman kanta shekaru 70 da suka wuce. Kamar yadda shugaba Harry Truman ya bar tarihi a lokacin sa, haka kuma shi ma shugaban Amerika Donald Trump yana da tarihin sa a yanzu. Shekaru 70 daidai bayan da aka kafa kasar Yahudawa, Amerika ta bude ofishin jakadancin ta a Quds, babban birnin Isra'ila. Amincewa da cewa Quds shine babban birnin kasar Isra'ila da Amerika ta yi, ya nuna cewa Amerika din za ta bi gaskiya akan ƙarya, kuma gaskiya ita kadai ce ginshikin zaman lafiya dorewa. A cewar mataimakin shugaba Pence, Amerika ta yi imani da cewa akwai yiwuwar samun zaman lafiya tsakanin Palestinawa da mutanen Isra'ila, amma fa duk da sanin cewa zaman lafiya na buƙatar sauyi. Mr. Pence ya ce Amerika ba za ta taba sakaki akan tsaro da lafiyar ƙasar Isra'ila ba. Amerika tare da Isra'ila za su ci gaba da fuskantar mugayen ƴan ta'adda masu tsananin ra'ayin Islama. Saboda haka Amurka ta jagoranta duniya akan kasar Iran, wadda ita ce babban kasa da ke daukar dawainiyar ta'addanci, wanda shi yasa Amurka ta cire hannunta daga yarjejeniyar nukiliyar kasar Iran. In ji Mr. Pence, Amurka ba za ta taba barin kasar Iran ta mallaki makamin nukiliya ba. A cikin shekaru 70 kacal, Isra'ila ta kasance ɗaya daga cikin kasashe masu ƙarfin ƴanci da kuma mafi wadata a duniya. Kamar yadda mataimakin shugaba Pence ya ce, muna tare da kasar Isra'ila domin damuwarta damuwarmu ce, ci gabanta ci gabanmu ne, kuma fadanta shi ma fadanmu ne, saboda mun yi imani da cewa gaskiya ke da rinjaye akan ƙarya, kuma alheri akan mugunta, da kuma ƴanci akan cin zarafi, tare da goyen bayan Amurka da kuma taimakon Ubangiji Allah. In ji Mr. Pence, Isra'ila za ta ci gaba da zama ƙasa mai ƙarfi. Shekarunta 70 na farko manuni ne ga makomanta na nan gaba, kuma Amurka da abokiyarta Isra'ila za su cimma muradin su na rayuwa tare da juna. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice. Akalla mutane 8 aka kashe a cikin wasu harbe-harbe da aka yi a safiyar Juma'ar yau a makarantar secondary ta Santa Fe a jihar Texas ta Amurka. A cewar Ed Gonzalez, babban sufetan ƴan sandan ƙaramar hukumar Harris da ke makwabtaka da garin, mutane 8 zuwa 10 ne suka rasa rayukansu, yawancin su dalibai ƴan makaranta. A cewar Gonzalez, lokacin da yake magana da manema labarai a kusa da makarantar, inda ya ƙara da cewa yanzu haka wanda ake zargi da yin harbin yana hannun ƴan sanda, kuma an yi imanin cewa shi ma ɗalibi ne. Haka kuma an ƙara kama wani mutum na biyu da ake zata yana da hannu cikin harbin, wanda kuma shi ma ɗalibi ne a makarantar. A cewar Gonzalez, mahukunta ba su bayyana sunayen waɗanda aka kama ba, ko dalilin da yasa suka kai farmaki akan makarantar. A wani bayani da ta bayar a yau Juma'a, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce nazarinta akan kasadar da al'ummar kasar ke fuskanta daga cutar Ebola da ta bulla a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya wajabta mata ɗaukaka mizanin munin al'amarin daga mai tsanani ta cira shi zuwa mai tsanani matuƙa. An ɗauki matakin sabunta ƙididdigar ne bayan da aka samu tabbacin sake bullar cutar a asibitoci uku a Mamdaka, wani gari mai kimanin mutane fiye da miliyan ɗaya a lardin Ecuador da ke arewa maso yammacin ƙasar. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da ƙasar Isra'ila akan yadda take take haƙoƙin Falasɗinawa.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodengi
da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julia Discretion da ta haɗa shirin tare da bada umarni, da kuma injiniyan mu Jogil, ni Hafsat Bello ɗan mai soro ke cewa ku huta ku kwana lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.